This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba 17 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tabbata da su ga kanun labarai.
Yau Laraba shugaban kasar Iran ya yi gargadin idan Isra'ila ta mayar da martanin harin da Iran ta kai da ba a taba ganin irinsa ba, za ta fuskanci wani sabon hari. Shugaban Amurka Joe Biden na son rubanya harajin da Amurka ke sawa karafa da kasar China har sau uku. Haka kuma za a ji cewa jami'an Ukraine sun ce yau Laraba wani kazamin harin makami ne na zami da Rasha ta kai ya afka birnin Chernihiv da ke arewacin kasar.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya yayin da ake tunawa da sace 'yan matan Chibok shekaru 10 da suka gabata, hankali ya karkata kan ceto sauran 'yan mata da ma ɗaliban da har yanzu suke a hannun 'yan ta da ƙyar baya.
Su ma da ƴaƴa ne a wajen iyayensu, bai kamata ma ce ya ɗauki tsawon lokacin shekara har 10 ba a kwato su ba, amma ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali duba da ba 'yan Chibok ne kaɗai suke hannun waɗannan 'yan ta'addan ba.
A jamhuriyar Niger kuma yayin da 'yan kasar ke ci gaba da gangamin goyon bayan ficewar sojojin Amurka daga kasar, ƙungiyar fararen hula na bayyana tasirin sabuwar alaƙar kasar ta Niger da Rasha.
Kuma muna sawa babbar tamaha ga a samu abokan hulɗa waɗanda ba su shiga cikin harkokinmu na cikin gida, ba su taɓa al'adunmu na ƙwarai, kuma ba su katantane mu na abubuwanmu ma'adanai na cikin ƙasa.
Za mu kawo muku shirin zamantakewa, to amma duka kafin waɗannan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Yau Laraba shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya yi kaɗin idan Isra'ila ta mayar da martanin harin da Iran ta kai ta sama da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙarƙasan Yahudu, yana mai cewa Iran za ta sake mayar da magagarumin martani. Raisi ya yi magana ne yayin wani faretin soja na shekara-shekara a wajen birnin Tehran kwana guda bayan da ministan tsaron Isra'ila ya ce barazanar Iran ba za ta hana Isra'ila mayar da martani ba. Jami'an diflomasiyya sun ci gaba da matsa lamba a ranar Laraba don matsakamin daƙile matsalar. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce a ziyarar da ya kai birnin Kudus a bayyane yake Isra'ila ta yanke shawarar ɗaukar mataki, kuma Birtaniya na fatan Isra'ila za ta mayar da martani ta hanyar da ba za ta iya ta'azzara rikicin ba. Cameron, wanda ya gana da ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz, ya bayyana goyon bayansa a kaba takunkumin haɗin gwiwa kan Iran a daidai lokacin da takwarorin sanar rukunin ƙasashe bakwai masu jagorancin masana'antu ke shirin tattaunawa a Italiya. Shugaban Amurka Joe Biden na son rubanya harajin da Amurka ke sawa karafa daga China har sau uku. Shugaban ya shirya yin sanarwar cewa yana shirin ƙara kare masana'antun Amurka da kyau daga masana'antun Beijing masu sarrafa kaya fiye da kima, a wani jawabi ga ma'aikatan karafa a Pennsylvania yau Laraba. Yunkurin ya nuna yadda Biden yake tunkarar manufofin kasuwanci na ƙasa da ƙasa tare da ƙoƙarinsa na janyo ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a a jihar da ke yi wa taka muhimmiyar rawa wajen yanke shawarar zaben watan Nuwamba. Amma fadar White House ta dage cewa batun ya fi ƙarfi wajen kare masana'antun Amurka daga ayyukan cinikayya na rashin adalci a ƙetare fiye da yunkurin farantawa waɗanda za su saurare shi na ƙungiyar masu ƙera ƙarafa. Rundunar sojin Amurka ta Southern Fleet ta ce wani jirgin ruwa na F-8A Pedersen ya bi ta mashigin Taiwan a ranar Laraba kwana guda bayan da shugabannin tsaron Amurka da na China suka yi tattaunawa farko tun daga watan Nuwamba 2022 a ƙoƙarin da suke na rage tashin hankali a yankin. Jirgin sintirin da leƙen asiri ya bi ta mashigin Taiwan a sararin samaniya da ƙasa da ƙasa, yanzu rundunar Seven Fleets a cikin wata sanarwa da ta fitar. Sanarwar ta ce ta hanyar ratsawa ta mashigin Taiwan bisa dokokin ƙasa da ƙasa, Amurka na kare haƙƙi da 'yancin zirga-zirgar dukkan ƙasashe. Ko da yake babban mashigin mai tazarar kilomita 160 da ya raba kasar can da tsibirin mai cin gashin kansa ruwa ne na kasa da kasa tana daukar ratsawar jiragen sama da jiragen ruwa na sojojin kasashen waje ta hanyar sa a matsayin kalubale ga ikon mallakar ta tana ta yi ikirarin tsibirin Taiwan a matsayin diwaicin ta inda ta yi barazanar kare shi ta hanyar karfi idan hakan ta kama duk da goyen bayan da sojojin Amurka ke bai wa tsibirin kasar China bata ce komai ba kai tsaye game da rahoton amma a baya ta kan fitar da martani mai tsanani tare da samar da matakan tsaro a matsayin martani ga wucewar jiragen ruwa da jiragen soja ta hanyar musamman na Amurka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
an jima kadan Sarfilu zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan A Najeriya ana ci gaba da bikin tunawa da sace ƴan matan Chibok ku shekaru 10 da suka gabata a yanda kuma hankali ya karkata kan ceto sauran ƴan matan da ma wasu dalibai da har yanzu suke hannun mayakan Boko Haram da kuma sauran ƴan tada ƙayar baya wakilin mu Ibrahim Mustafa na dauke da karin bayani
a yayin da ake bikin cika shekaru 10 da sace ƴan matan Chibok su 276 dake jihar Borno gwamnatin jihar Borno ko tana mai nuna damuwarta tare da yunkurin sake ganin an sako wasu da suke hannun ƴan ta'addan Boko Haram a jawabin wakilin gwamnatin jihar Borno a wajen taron ganin an sake kwato ragowar ƴan matan Chibok dake hannun ƴan Boko Haram kwamishinan labarai da tsaron cikin gida Usman Tal a wajen taron ya bayyana bukatar gwamnatin jihar na sake kadewa da hukumomin tsaro don sako ragowar ƴan matan
is in grace in our memory and we shall not rest on our oars until the last
yana mai cewa hakika gwamnatin jihar Borno a kullum tana nuna damuwarta kan daliban nan da mahali da suke ciki inda yace a madadin bikin tunawa da wannan rana da addu'a akai da hakan zai fi ko za a samu damar kwato sauran inda yanzu daga cikin 276 aka kwato 187 a jawabin ta a wajen taron commissioner a ma'aikatan mata na jihar Borno ajiya zuwa Iragambo ta bayyana yadda matan suka fuskanci tashi-tashin hankula a hannun ƴan ta'addan Boko Haram
I want us to remember that when these girls left
Tace yawancin matan ƴan ta'addan sun musu auren dole tare da wasu inda suke rike da su wasu su ma sun samu aihuwa tare da ƴan ta'addan wata da ta samu kubuta daga hannun ƴan Boko Haram ta bayyana bukatar tallafa mata wajen fara sana'o'i da ma taimakawa iyayenta
Na ga su kannena na ga su iyayena ina murnan da nazo na gansu da rai ne ina so in samu abun yi
ita ma Amina Ali daya daga cikin ƴan matan Chibok da aka kwato daga hannun ƴan ta'addan Boko Haram ta bayyana irin yadda suka fuskanci tashin hankali
A
jawabin ta tace tunda aka debe su suna cikin halin damuwa da tunanin gida da songoma daga ƴan ta'addan Boko Haram ga yunwa inda tace abin farin ciki ne a gare ta da ta samu kubuta daga hannun su wasu iyayen ƴan matan Chibok da suka rasa yaran nasu tsawon shekaru sun bayyana irin yadda suke cikin halin damuwa
muna kuka da ne waɗannan ƴan mata wanda ba su fita ba mu ji dadi ba babana yana sa mu hawaye yana sa mu tunani
mun gaji da jira mun gaji mun yi ta kuka mun gaji mun yi ta ihu mun gaji har kukan ya ishe mu ni mutum kamar yanzu korasuwa ne akai banna sake kuka domin kukan ya ishe ni yau na ma ba zai fara fitar da hawaye ba
The loss of my baby has made me something different.
Ita ma wannan uwa tace kullum tana cikin tashin hankali da damuwa kullum kuka take duk da an shekara 10 amma ji take kamar yau aka tafi da yarta wasu da suka zanta da muryar Amurka sun bayyana fatan su ga gwamnatin jihar Borno na ganin ta kwato ragowar ƴan matan
gaskiya ya kama abu ne mai kyau gwamnati ya kamata duk da ka san su ma da ƴaƴa ne wajen iyayen su to ya kamata a ce bai kamata ba a ce ya dauki tsawon lokacin shekara har 10 ba a kwato su ba amma ya kamata a ce gwamnati ta maida hankali tuba da ba ƴan Chibok ne kaɗai suke hannu waɗannan ƴan ta'addan ba akwai ƴan local government da dama ya kamata duka gwamnati ta maida hankali
su iyaye mako su zuwa cikin damuwa na musamman to ya kamata a shigo cikin lamarin a taimaka a wani kuma insha Allah tunda kuma cikin lamarin abun da kama abu ne mai yiwuwa
da shan rahoton kenan Ibrahim Mustafa muryan Amurka daga Maiduguri
Ya gaida Ibrahim Mustafa yanzu kuma ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya
Abdullahi Basili wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Libya yayin murabus Basili ya rike mukamin na tsawon watanni 18 ya mika takardar murabus ɗinsa a ranar Talata yace karkashin jagorancin sa tawagan Majalisar Dinkin Duniya kasar dake arewacin Afirka ta yi kokari da yawa amma akwai rashin ra'ayin siyasa da kyakkyawan imani ga shugabannin Libya Basili ya ce babu wani wuri ga kawancan kasa da karadan aiki cikin nasara a Libya Kasar Libya ne ta fada cikin rudani tun bayan hambar da gwamnatin marigayi Muhammad Gaddafi a shekarar 2011. A halin yanzu dai kasar na fama da kungiyoyi masu dauke da makamai suna fada akan yankunan kasar. Libya dai na kan tekun Mediterania kuma ta zama babbar hanya ga bakin haure daga Afirka da kuma wasu safarar mutane. Sakataren Jiras Antonio Guterres ya amince da murabus din Basili. Guterres ya ce yana godiya ga kokarin da Basili ya yi na maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Libya, inji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric. Jami'an Ukraine sun ce a yau Laraba wani kazamin harin makamin mai linzami da Rasha ta kai ya afkawa birnin Chernihiv dake arewacin kasar. Magajin garin Chernihiv Oleksandra Lomako ya faɗi ta kafar Telegram cewa harin ya kashe akalla mutane 14 tare da jikkata wasu akalla 61. Wachelabs 2 gwamnan yankin ya ce wasu makamai masu linzami sun kai hari a kusa da tsakiyar birnin. Akwai waɗanda abin ya shafa tsakanin fararen hula tare kuma da jikkata da dama, inji Chaus. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya mika ta'aziyya ga waɗanda harin ya ritsa da su a shafukan sada zumunta, tare jaddada ikirarinsa na ƙawayenta da su baiwa Ukraine agaji domin kare kanta daga harin makami mai linzami daga Rasha. Zelensky ya faɗa cikin jawabinsa na ranar Talata cewa zai buƙaci taron kungiyar NATO da Ukraine don tattauna batun kare sararin samaniya, samar da makaman kare sararin samaniya. Cikin 'yan kwanakin nan Zelensky ya kwatanta ƙoƙarin da ƙasashe daban-daban ke yi na kare Isra'ila daga harin Iran da makamai masu linzami.
Sarfi Lu Hashim Gubel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jamhuriyar Nigeria, yayinda 'yan kasar ke ci gaba da gudanar da jerin gwano domin nuna goyon bayan matakin gwamnatin mulkin sojin kasar na wato fatattakar sojojin Amurka daga kasar, kungiyar fararen hula na bayyana ra'ayoyi kan wannan matakin da kuma sabuwar alakar da Niger din ta kulla da kasar Rasha. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani.
Yanzu haka kulliyoyin sanarwoyi ne na 'yan ƙasa a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar ke kwana kabarar juna ba dare ba rana, hasali ma da jerin gwano a ƙarshen kowane makon don neman ficewar sojojin ƙasar Amurka da 'yan ƙasar ke cewa sun fi hali na shammata bisa ga sojojin ƙasar Faransa da tuni Nijar ta kore su daga ƙasar ta. Daga bisani sojojin da suka karɓe ragamar mulki a jamhuriyar ta Nijar tuni suka rattaba hannu da ƙasar Rasha a fannin tsaro, abinda ya sani tambayi Alassane Abubakar na kungiyar Tournon La Page shin ana iya cewa ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da kullayar jijiyar da ƙasar ta Rasha?
A ce kamar kwalliya ta biya ba a kai ga wannan ba, amma sanin kowa ne duk tahiya ta dogon zango ba yan da dole sai an yi take farko. Wannan kawar da su take ne na farko, kuma insha Allah duk wanda suke nan gadibi da wanda suka san abin da aka shirya da gargashin wannan yarjejeniyoyin wanda aka kai su ba kan adalci ba kuma ba don ci gaban kasar mu ba.
Sai dai Hausawa na cewa ra'ayi riga domin ga 'yan gane kashenin tsohon gwamnatin Bazoum Mohamed da soja suka kifar, suna ganin kullayar jejeniyar da kasar Rasha na da wata manufa ta daban, inji Alhaji Sanin Muhammadu.
Awo Wagner gare su ba wani abu bane, abu ne mai ba su dama don su a tsare lafiyansu ne saboda su samu su gura da mulki, saboda suna jin tsoron cewa da ko tsakanin su su zama ma ba lalle bane su yarda da cewa da su yarda da su sun zo su ne kawai dan saboda su ba bakere da duke kasa, saboda Niger da yanzu an kare aikin pipeline kenan, yanzu dan yamma zai fara isa bakin teku kenan, to bari su sauri su amshe iko na saboda suna ganin cewa da mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Mohamed ko shakka babu ba zai iya yin yadda suke so ba.
A dai karshen makon da ya gabata ne kasar Rasha ta turo kwararrun sojojin ta sama da 100 da makamai masu cin dogon zango na artillery na kakkabo jiragen sama a Niger, abinda ke sawar ayar tambaya shin korar sojan kasar Faransa da ma na Amurka ba rabuwa da abu ne ba don a kulla da Abubakar? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Alassane TLP.
Gwamnatin da take ci yanzu ta kawo shaida cewa duk yarjejeniyoyin da suke da su na kasa da kasa za a yi musu gyaran huska, yanda aka gina ya ma kowa ga yanda ake kasar Rasha ita ma haka za a yi da ita.
Sai dai da dama daga cikin 'yan Nijar suka ce za su zura idanunsu don ganin ko menene wannan yarjejeniyar da kasar Rasha zai iya haifar wa kasar kamar yanda Basiru Kadimani na Izas Niger ya mini karin bayani.
Mu matsayin mu na yan kasa kuma muna sa babbar tamaha ga a samu abokan hudda waɗanda ba su shiga cikin harkokin mu na cikin gida na siyasar mu ta cikin gida, ba su taba al'adun mu na kwarai, ba su sa mu yaki tsakanin mu, kuma ba su katanta ne mu na abubuwan mu ma'adanai na cikin kasa kamar irin da an gani ga Turai amma waɗanda ya sa suna da bakar siyasa wanda suka jawo kushe an kasa aka kore su.
Shin menene alfanun da jamhuriyar Niger za ta samu a ya kokan da take yi da ɗan ta'adda da suka zagaye kasar bayan kulla kulla da kasar Rasha? Wannan shine ayar tambayar da ko ne dan kasa ke azawa kansa a daidai wannan lokacin. Haruna Mamman Bagwa na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Baya ga haka, ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com wato ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu, da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. A shirin zamantakewa na yau za mu duba gudumowar da mafarauta ke yi ne wajen taimakawa jami'an tsaro don samar da zaman lafiya.
Barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma, Allah ya ba mu nasaran kuma su har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su, wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarters.
Barayi suna zuwa na kama su yan antikin nafas sun dade suna neman su amma ba su yi sun kamo su ba, sun je sun yi satan amma Allah ya zo ya yi taimako, sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su wajen jama'an su.
Ayyukan mafarauta na da tsohon tarihi. A shekarun baya mafarauta na yawo ne a daji don farautar dabbobi don ci ko saidawa. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan hukumomi na gwamnati da na tsaro da ma al'umma sun fahimci cewa mafarauta na da gagarumin muhimmanci wajen samar da tsaro. Hakan ya samu ne saboda yawaitan ayyukan ta'addanci, garkuwa da mutane da sauran cin mutunci da ɓata gari ke yi a dazuka inda maharban ke sintiri a ciki. Kwamandan ƙungiyar ƙwararrun maharba a Najeriya reshen jihar Filato, Igem Ɗanladilanta, ya ce kowace shekara sukan kira ƙwararrun maharban don faɗakar da su kan aikinsu da dangantakarsu da jami'an tsaro.
So da dama muka same wuraren da akwai miyagun mutane, zamu yi maza mu faɗa wa jami'an tsaro. Wani lokaci jami'an tsaron za su tafi wajen wannan operation din, sukan kira mu yi wannan aiki tare. Don haka akwai nasara a wannan fanni din, kuma dangantakan mu da jami'an tsaro yana da kyau, domin su san aikin da muke yi, mu kuma mun san aikin da muke yi. Ba za mu hauna su aikin ba, su kuma ba za su kasa ba mu daraja akan namu gefen aikin ba.
Duk da yake ana samun matsalan tsaro to kusan shekara da shekaru, wace gudunmawa za ku yi don ganin cewa an kawo karshen wannan matsalan tsaro?
Mu ma muka so mu ba da shawarwari, domin so da dama wani lokaci idan ba a dubiri darajan aikin mu ba, in muka ga abu in ga za mu iya mu yi shiru. Amma idan ana ba mu goyon baya, to babu mamaki idan muka ga wani abu kamar haka za mu yi iyakan kokarin mu sadar da ita da sauri, domin duk wayan abubuwan da suke faruwa wani lokaci mukan sami labarin shi da sauri, sai mu fada wa jami'an tsaro ma wani lokaci ba za su dauki matakin da muke bukata ba. So idan muna son zaman lafiya, za mu so jami'an tsaro da kuma kungiyoyi kamar namu haka su hada kai, duk abin da mun ga ba da kyau za mu faɗa musu domin a dauki mataki akai.
Wani lokaci akan samu mambobinku a cikin miyagun ayyuka, kila samu su ne informa ko kuma masu ba da bayani da sauransu. Ya kuke tantance mambobinku ta yadda za a tabbatar cewa mutane ingantattu ne suke gudanar da wannan aiki?
A cikin sharu da na shiga kungiya na Professional Hunters, muna da wata form da muna cikawa. Wato wannan form din ya nuna cewa kafin ka zama cikakken member sai an san danna kai a anguwanka cewa kai maharbi ne mai anguwa zai sa hannu sarki district zai sa hannu sa'annan wannan form din zai zo shiga office na maharba to shi yasa wani lokaci ba a cika samun yaran mu yan ba ta gari a cikin wannan tafiyan domin kowa mun san tushen sa amma bai nuna cewa za a rasa gaba daya ba
ayyukan da bata gari ke yi a kusan kowace jiha a Najeriya ya durkusar da harkokin kasuwanci da noma wanda ke kan gaba wajen haɓaka tattalin arzikin al'umma Usman Umar Usman yace suna samun nasara wajen kakkabe bata garin.
To a hannun hakika gaskiya muna iya bakin kokarin mu dangane da ganin an samu zaman lafiya da tsaro a wannan yanki. Dangane da haka kuma muna da kakkwaran haɗin gwiwa tsakanin mu da jami'an tsaro da ya zamana akwai police daga cikin mu da suke ba mu goyen baya da karfin gwiwa da kuma STF sojoji da duka muke gudanar da wannan al'amura kuma insha Allah duk abubuwan da muke yi in Allah Ubangiji yana ba mu sa'a yana taimakon mu gaba daya
da yake kuna samun sa'a kenan kuna gaba da gaba da irin wayannan bata gari da sauran masu sace ko kuma garkuwa da mutane
to ana hakika gaskiya mun samu nasara sosai dan akwai muta gudan ci gaba da muka samu da muka je muka samu barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma Allah ya ba mu nasaran kullun su har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarters to anan hakika Allah Ubangiji yana ba mu nasara kuma muna samun ci gaba da kuma kurin irin wannan bata gari a wannan yanki
kaman me kuke bukata domin gudanar da aikin ku yanda ya kamata
eh to irin abubuwan da muke bukata dai irin cartridge da Allah Ubangiji ya sa muke dan sawa a local pump action din gondin da muke amfani da shi sai kuma tocila irin rambut da kuma menene in san samu gwamnati ta karfafa mu ta ba mu irin motoci wanda idan Allah ayyala sa irin wannan abu ya tashi a wannan lokaci to muna da daman da zamu iya fita a kowane lokaci da irin wannan abubuwa yake faruwa dangane da kawo dauki a irin wannan gurare
mata ma ba a bar su a baya ba wajen tabbatar da tsaro malama Asabe Bitrus tace ta gaji sana'ar farauta daga iyayenta ne dan haka takan shiga daji a wasu lokatai to sai dai a yanzu tana gudanar da aikin tsaron ne a cikin gari
eh muna aikin security gaskiya kuma muna aiki sosai saboda muna sa ido mu ga wanda suna nan a bayan bata gari kaman ni da nake aiki ina yi a shaguna ne to kuma gaskiya Allah na taimako na Allah na tsaro na
yake kina aiki a shaguna kusan za a ce wurin kasuwanci kenan kina duban barayi da zasu zo a ce sun iya fasa shago ne ko kuma me kike yawo
eh ina duba masu zuwa su fasa shaguna da wanda suke ana sayan drinks ana ajiye su a gefe zasu zo ba wai don su siya ba zasu zo domin su sace ne su tafi da shi
to amma kin taba fuskantar wani bata gari a wurin da kike aiki gaba da gaba da kuma matakin da kika dauka
dan ce dai barayi suna zuwa muna dai iyakacin kokarin mu akwai wanda suna shiga mana hannu na kama su na kuma kira shi state CID sun zo sun karba mun kuma tafi da su a wurin wanda ya kamata da su yan antikinnafas suna neman su sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba da suka shiga hannu ya je sun je sun sata ne amma Allah ya zo ya yi taimako sun zo sun fadi a hannu na kuma na mika su wajen jama'an su
amma kuna aiki da bindiga kin yi harba bindiga
gaskiya ina aiki da bindiga Allah yana taimako na nayi koyo su wato sai kan bindiga ina kuma rike shi very well
sunana Muhammad Bello Abdullahi mun samu koyarwa sosai wanda zai taimaka mana wajen ayyukan mu da muke yi na farauta da kuma kyautata zaman lafiya tsakanin al'umma batutuwa na rashin tsaro da muke samu anan wanda ya shafi irin dan gefe-gefe dauke-daukin mutane a gefen gari wanda yake faruwa to da taimakon Allah da taimakon mutanen mu mukan yada labaru ma conventional security wato ma'aikata na gwamnati wanda ba na zaman kansu ba mukan dan hada gwiwa da su kuma in Allah ya yarda da taimako Allah muna iya dakule abubuwan sosai
ana samun yan kungiyoyin asiri ne a yan kidnappers ne yan sarasuka da sauransu yaya kuke da irin wayannan kusan
gaskiyar magana shine wa'anda suke ba mu wahala sune irin yan kungiyoyin asiri amma yan sawa suka muna fito na fito da su kuma muna dakile su da yaddan Allah kaman a yanzu haka ma exit inda nake muna shiri za mu yi fito na fito da irin wayannan mutanen masu zuwa su yi shaye shaye su hada a wuri daya domin su ne suke harada rashin zaman lafiya muna nan muna shirye shirye sosai wanda za mu dakile wani makafa nasu to wayanda suke sukuwa da mu su ne kaman yan kungiyoyin asiri da suke su kaga ba mutane ne wanda ka san su ba sai dai kawai su fito su tsokane wannan to amma dai dan Allah su din ma muna addu'o'i ko muna neman taimako muddin aka nuna mana su muka magance su su din kansu
sanuna da mugado
wadanne matsaloli kuke samu musamman na tsaro a inda kuke aiki
wadannan abubuwa da yake faruwa ya kamata kowane mutum shi ya yi tsaron kansa shi ya doka tsaro na kanshi da jama'a da al'umma gaba daya masaloli da muka fuskanta musamman muna bada gudumawa ne ba wai mu ma'aikacin gwamnati na dindindin ba so duk lokacin da akwai bukata ko kuma an mun je farauta an mun ga alama yambata gari a jeji sai mu ga ma jama'in tsaro to sai mu hada kai da su mu shiga daji mu magance wannan damuwoyi din
amma kuna samun nasarar magance irin wayannan matsaloli
muna samu results sosai akwai lokacin da an kidnapin DPO jama'in tsaro sun je sun shiga daji ba su sami komai ba ba su gan komai ba to maharba guda hudu ne kawai sun shiga daji sun je sun kawo nan DPO din to wannan babban nasara ne
kyakkyawar dangantaka da kwararrun maharban ke da shi da jami'an tsaro yasa yan sanda musamman na bangaren warware bam suke taimakawa maharban da ilimi ta yadda za su gudanar da ayyukansu ASP Victor Agbo yace suna baiwa kwararrun mafarautan horo musamman yadda za su kauce wa hadarin tashin bam su kuma ceci rayukan mutane
when you see anything say something call draw our attention
yace idan jama'a suka ga wani abin da suke zato bam ne ko abin da ke fashewa kada su taba su gaggauta zuwa ofishin yan sanda mafi kusa don yin rahoto yace muna kan fadakarwa cewa idan ka ga wani abin da zai zama da hadari kada ka dau matakin da zai iya salwantar da ranka da na sauran al'umma
iya zame mu na kile matsalolin nan kar su zo su rusa
jama'a masu sauraro anan muka kawo karshen shirin zamantakewa na wannan mako sai wata laraba in Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya
idan ba tsaro a yanzu
to madalla yanzu kuma sai shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Yau Laraba shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya yi kadin idan Isra'ila ta mayar da martanin harin da Iran ta kai ta sama da ba a taba ganin irinsa ba a karkasan Yahudu yana mai cewa Iran za ta sake mayar da magagarumin martani Raisi ya yi magana ne yayin wani farecin soja na shekara-shekara a wajen birnin Tehran kwana guda bayan da ministan tsaron Isra'ila ya ce barazanar Iran ba za ta hana Isra'ila mayar da martani ba Shugaban Amurka Joe Biden na son rubanya harajin da Amurka ke sawa karafa daga China har sau uku. Shugaban ya shirya yin sanarwar cewa yana shirin ƙara kare masana'antun Amurka da kyau daga masana'antun Beijing masu sarrafa kaya fiye da kima a wani jawabi ga ma'aikatan karafa a Pennsylvania yau Laraba. Yunkurin ya nuna yadda Biden yake tunkarar manufofin kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Tare da ƙoƙarinsa na janyo ra'ayin masu kada ƙuri'a a jihar da ke yi wa taka muhimmiyar rawa. Wajen yanke shawarar zaben watan Nuwamba.
To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan kuma idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladders Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Murtala Faruk Sanyina ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.